This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, Mahmud Lalu ni tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci. Yau Litinin 27 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
Makonni da aka kwashe ana fada tsakanin sojojin Sudan da dakarun kashe kwana na RSF ya yi sanadiyar mutuwa akalla mutane 123. Majiyoyi da dama sun bayyana cewa kimanin farar hula goma ne aka kashe a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sojojin Isra'ila na nazari akan wani al'amari da ya faru a birnin Rafah da ke yankin kudancin zirin Gaza bayan da hare-haren da ta kai ta sama a yankin ya kashe akalla farar hula 35 a jiya Lahadi.
Kanan labaran duniyar kenan. Thomas sharhi kan al'amuran yau da kullun a jihar Kano Najeriya na ci gaba da yin kira ga jama'a da su kai zuciya nesa bayan da dambarwa ta kaure a masarautar jihar ta Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya.
Duk gaba ɗaya ɗan uwa ne na kusa na jini, to kai talaka abin da ya kamata ka yi shi ne ka yi addu'a ga Ubangiji Allah ya kawo ya yayyafa wa abin ruwa.
A ci gaba da kawo muku hirar da sashen Hausa ya yi da ministan tsaron Najeriya Muhammadu Badar Abubakar, a yau hirar za ta dora ne kan batun inda 'yan bindigar ke samun makaman da suke kai hare-hare da kuma matakan da ake dauka.
Hanyoyin shigar suna da yawa, amma muna bi muna dokilewa, kuma custom da immigration da suke kan border sun bude idansu suna duba sosai.
Kamar kowace ranar Litinin muna tafa da shirin ciki da gaskiya, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Makonni sama da biyu da aka kwashe ana fada tsakanin sojojin Sudan da dakarun katakwana na RSF akan kokawar kwace wani babban birni da ke yankin arewacin Darfur ya yi sanadiyar mutuwa akalla mutane 123, cewar wata kungiyar bayar da agaji ta duniya a jiya Lahadi. Likitoci marasa shinge sun ce fada a El Fasher, babban birnin arewacin Darfur, ya kuma raunata mutane fiye da 930 a lokaci guda. Kungiyar likitocin ta kara da cewa wannan wata alama ce da ke nuna irin tsananin munin da fadan yayi, inda suka yi kira ga bangarorin biyu masu fada da juna da su kara yin kafa-kafa da rayukan farar hula. A farkon watan nan ne fada ya kara kazanta tsakanin dakarun na Sudan da dakarun RSF a birnin, lamarin da Majalisar Dinkin Duniya ta ce shi ya tilastawa dubban mutane ficewa daga gidajensu. Majiyoyi da dama sun shaida a kafar yaɗa labaran AFP a jiya Lahadi cewa kimanin farar hula goma ne aka kashe a hari na baya-bayan nan da aka ɗora alhakin shi akan mayakan ADF masu alaka da kungiyar fafutukar kafa ƙasar musulunci ta IS a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a ƙarshen mako, lamarin da ya sa hukumomi kaddamar da neman taimakon gaggawa. Kungiyar ta ADF wadda tun asali ta ƙunshi musulmi 'yan tawayen Uganda sun kasance a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tun sama da shekaru uku da suka wuce, inda suka kashe dubban fararen hula. Amma kwannan baya-bayan nan sun kara azakami a hare-harensu, inda suke wabushe ƙauyuka da cibiyoyin kiwon lafiya. Shugaban yankin Beni Mbo da ke arewa da arewacin Kivu, Leon Kakule Siviwe, ya shaida kafar labaran ta AFP cewa mutanen su sun gaji da binne garwakin farar hula a duk rana. Sojojin Isra'ila na nazari akan wani lamarin da ya faru a birnin Rafah da ke yankin kudancin zirin Gaza bayan da jami'an kiwon lafiya da ke birnin suka ce hare-haren na Isra'ila ta sama a yankin ya kashe akalla farar hula 35 a jiya Lahadi. Isra'ila ta ce harin na Rafah da ke makwabtaka da Tel al-Sultan da ya kashe shugaban ma'aikatan Hamas na yankin yammacin gabar kogin Jordan da wani babban jami'i an yi amfani da aikakken makami da aka auna akan su. Haka zalika ma'aikatar lafiyar Gaza da Hamas ke kula da ita ta ce harin ya dagula mutanen da yaƙi ya daidaita da ke tsugunna a wurin. Haka kuma jami'ai sun ce gomman mutane sun samu rauni, inda ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta bayyana hasashen samun ƙaruwar adadin waɗanda za su rasa rayukansu. A farkon jiya Lahadi ne dai Hamas ta kaddamar da wani harin na roka, inda ta kaikaci wata cibiyar hada-hadar kasuwanci da ke Tel Aviv. Harin ya kasance irin shi na farko a cikin watanni a jajircewar da mayakan Palestine ke nunawa a yakin da Isra'ila ke fafatawa da Hamas na tsawon watanni 8. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kadan za mu kawo muku ƙarshen labaran, amma kafin nan bari mu leƙa jihar Kano Najeriya. Inda masu sharhi kan al'amuran yau da kullun a jihar ke ci gaba da yin kira ga jama'a da su kai zuciya nisa bayan dambarwar da ta kaure a masarautar jihar ta, wato a jihar ta Kano. Abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe ya tattauna da Isa Ado Ahmad, wani mazaunin birnin na Kano da ke sharhi kan al'amuran yau da kullun, inda fara da tambayar shi kamar haka.
To ina batun jami'an tsaro ko suna daukan matakan da ya kamata na wajen ganin fitina bata barke ba?
To kamar da yadda aka sani, shi kwamishinan yan sanda tun ajiya ya yi taron manema labarai da ya nuna cewa ba za su yadda wani ko mai girmansa a Kano ya kawo abin da zai tada hankalin al'umma ko ya haddama lafiyar da ake fama da shi a cikin gari ya kawo na ƙasa a gare shi ba. To saboda haka dai su dai jami'an tsaro suna nan, za a iya cewa suna zubta ido akan abubuwan da yake faruwa ko suna cikin shirin ko ta kwana, amma dai har yanzu babu wani inda zance ya fito na cewa sun yi wani abu. Suna dai kewayawa lokaci zuwa lokaci, za a ga mota ta wuce ta jami'an tsaro ko da wani wajen ana yin mana ba, amma dai ba har yanzu ba wani labari da aka ce an samu hatsaniyar da har ta kai su ma sun shiga tsakani.
To kowane kira za ku yi wa al'umma a matsayinku na masu fashin baki domin ganin cewa ba a samu wata tarzoma ko hatsaniya ba?
To babban kira dai da ya kamata a yi wa al'umma shi ne su yi kokari su zauna lafiya. Ita irin wannan dambarwa ta masarauta ba yanzu aka fara ta ba, an bi tarihi tun lokacin sarakunan Hausawa kafin ma zuwan jihadi da zuwan Fulani an yi wannan. Bayan zuwan Fulani tarihi ya nuna an yi basasa, wanda dama shi basasa yaƙi ne tsakanin ɗan uwa ko kuma rashin fahimta ce ko rashin jituwa tsakanin ɗan uwa kamar yadda yake faruwa a yau. Kuma cikin hukuncin Allah ya danka duba ma ya za a ga shi Sarki Muhammadu Sunusi da Sarki Amina Ado da shi kansa ma mai girma gwamna na jihar Kano duk gaba ɗaya ɗan uwa ne na kusa na jini. To kai talaka abin da ya kamata ka yi shi ne ka yi addu'a ga Ubangiji Allah ya kawo ya yayyafa wa abin saruwa a samu sauki, kuma me zai zo ya zo da sauki. In ka duba irin wahalhalun da mutane suke ciki ma ya ishe su, yanzu an zo an karo wannan tashin hankali da rashin zaman lafiya, to duk menene amfaninsa? Gara ka yi addu'a da ka ringa cewa sai wani ko sai wani, ka yi addu'a cewa Allah ya bada iko a yi abin da ya kamata a tabbatar da adalci, don adalci shi ne ke tafiyar da al'umma.
Isa Ado Ahmad kenan, wani mazaunin birnin Kano da ke shiri kan al'amuran yau da kullun a tattauna wasu da Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A ran Lahadin nan ne ƙasar Saudi Arabia ta sanar da naɗa jakadanta na farko a Syria tun bayan da dangantaka ta yi tsami tsakaninta da Damascus tsawon shekaru 12, inda hakan ya zama wani bangare na ci gaba da saisaita hulɗa tun bayan mayar da ƙasar da yaƙi kace-kace da ita cikin jerin ƙungiyar ƙasashen Larabawa. Kafar yaɗa labaran Saudiya ce ta sanar da naɗin Faisal Al-Mujaffal a matsayin jakadan daular na farko a Syria tun shekarar 2012. Naɗin ya zo ne shekaru biyu bayan sake mayar da ƙasar ta Syria cikin jerin ƙungiyar ƙasashen Larabawa mai mambobi 22. An dakatar da Syria daga ƙungiyar na tsawon lokaci sama da shekaru 10 sakamakon mummunar aika-aikar shugaba Bashar al-Assad wajen murƙushe masu boren ƙin jinin gwamnati a shekarar 2011. Riyadh ta raba gari da Damascus ne a shekarar ta 2012. A nan take dai kafar yaɗa labaran Syria da hukumomi ba su ce ufan ba dangane da wannan ci gaba da aka samu. A ranar Lahadin nan ne shugaban kasar Taiwan Lei Ching-te ya mika fatan alheri da haɗin kan shiga kasar Sin wato China biyo bayan kwanaki biyu da China ta kwashe tana rawar daji a kusa da tsibirin a daidai lokacin da wani ayarin 'yan majalisar dokokin Amurka suka isa Taipei. China wadda ke ikirarin mallakar Taiwan da ke kan tubar mulkin demokuraɗiyya ta gudanar da rawar dajin ne da sojojinta suka gudanar a ranakun Alhamis da Juma'a da kuma kira lamarin da horo bayan jawabin da shugaba ya gabata a ranar Litinin da Beijing ta kira da wani sabon yunkuri da tsibirin ke yi na neman cin gishin kai.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da kawo muku hira da sashen Hausa na muryar Amurka ya yi da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar. A yau hira za ta dora kan batun inda 'yan bindiga ke samun makaman da suke kai hari a wasu yankunan Najeriya da kuma matakan da hukumomi ke dauka, kamar da Ali Mustapha Sokoto ya tambayi ministan wato na tsaro na Najeriya.
Sannan makamai da su waɗannan bayan dajin suke samu, kuna da masaniyar inda suke samu waɗannan makamai masu tarin yawa ko masu ƙarfi?
To so da yawa a wancan lokaci akwai sanda muke haɗaka da gwamnati ta Niger, akwai sanda aka kama ɗaya biyu a lokacin na gwamna. Aka samu labari makaman nan suna fitowa, kuma tun da Libya ta wargaje ake magana cewa makamai suna fitowa ta nan. Babu wanda zai gaya ma takamaimai ta ga inda suke zuwa gaba ɗaya, sai dai nan su zo can su zo, tun da ai ko a tashar jirgimu nan ba an taɓa kama makamai ta Lagos. Saboda haka hanyoyin shigar su na da yawa, amma muna bi muna dokilewa, kuma custom da immigration da suke kan border sun bude idansu suna duba sosai.
An ce yankin Lake Chad da wajajen harkokin hanyoyin Niger, Mali, Burkina da sauransu hanyoyi ne kuma da yawa daga cikin wannan kan yayi kenan, ko sai da aka ce ana an rufe kan iyakoki gaskiya ba tukan su suke rufe da zuzzuka ne kamar da aka sani. An ce ta wurin makamai suna fitowa
ne, muna tsammani haka sosai da sosai
haka din ko. Na biyu an ce su yan ta'addan yadda suke sayan makaman a arha suke sayan su idan aka kwatanta yawan kuɗin da gwamnati take kashewa wajen sayan bindiga. Al-misali kuɗin bindiga AK-47 da ɗan ta'adda zai samu ya sha bamban da wanda gwamnati za ta biya. So sun fi saya a sauki, an fi samu a kawo musu su cikin dare a yi ciniki a samu. Wani lokaci ma akan ce bindigogin su sun fi na sojojinmu ko yawa ko ƙarfi.
Ba za su fi namu ƙarfi ba,
haka bane.
Kuma yanda suke saya a farashin su ban sani ba. Ban san nawa suke siya.
Amma akwai matsala wajen samar da isasshen makaman yaƙi da ta'addanci a Najeriya a wurin hukumomi.
A yanzu dai babu.
Babu.
Gaskiya, domin shi shugaban ƙasa ya yi hoɓɓasa, ka san an yi supplementary budget wato shekarar da ta wuce, kuma ya ba sojoji kuɗi isasshe na a nemi makamai. Kuma suna siya, kuma ana yakin nan.
Excellency, akwai wani abu da muke kira na makami a ƙasar nan yanzu a halin yanzu ko komai daga waje ake siyo shi?
A yanzu an fara da kamfanonin da aka yi kasar an sa hannu a dokar ƙera makamai a gida, wanda ta ba da dama kamfanonuwa da ba na gwamnati ba su zo a ba su lasin su masu ƙera. To a yanzu maganar da muke yi daikon ta ci gaba da ƙera harsashe. A yanzu sannan akwai irin su propos, irin su ga sunan daidaiwa za su kai guda
uku
a gida, muna alburusai yanzu a daikon. Sannan su propos suna yin motoci masu silke da irin hular yaki
uniform ba kayan sarki
da kuma abin nan uniform kayan sarki. Yanzu haka akwai daikon so babban kamfani ne, muna ganin August nan Allah da za a bude shi, wanda zai yi duk uniform da ake nema ba na sojoji kadai ba har na duka jami'an tsaro na Najeriya.
Gaskiya ne cewa matsayin yaƙi ta'addanci nan kun yadda an yi Boko Haram da yawa da suka tuba an cusa su cikin sojoji yanzu sun zama soja su ma?
Ba a cusa su cikin sojoji ba.
To wani rawa aka ba su, wani aiki aka ba su, suna dai taimakawa wajen yaƙin
rai? Suna taimakawa da labarai.
Wadda labarai kawai, amma ba su makami.
Ba makami.
Ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar kenan a hirarsa da Ali Mustapha Sokoto. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau za mu fara duwabin kadin wani bawan Allah Umar Muhammad wanda wasu ne a gusa kwakwalewa idanu a shekarar 2006. Ku biyo mu cikin shirin suna na Sarfi Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a jihar Sokoto yankin karamar hukumar Wamako don bin kadin wani bawan Allah wanda wasu miyagu su kwakwalewa idanu tun a shekara 2006 lokacin yana da shekaru 6 kacal a duniya. Umar Muhammad wanda cikin ikon Allah da ke rayuwa ba idanu yayi karatu ma har ma yanzu yana gaba da sakandare. Labarin Umar da yana da ban tausayi da al'ajabi lokacin da wani ya dauke shi zuwa wata gona da taimakon abokin mugun aikinsa suka shaƙe shi har ya suma. Daga nan suka cire masa kwari idanunsa biyu. Bayan sa'o'i ya farfado amma ya kasa bude idanun dan ba kwayar sai kwarmin idanun. Masu iya magana da yana cewa labari a bakin me shi ya fi daɗi.
Sunana Umar Muhammad a sassan jihar Sokoto a karamar hukuma ta mulkin Wamako wanda ana kaifi ni kuma annan na tashi. Wanda abin da ya faru da ni wato wani shekara kamar 2018 da suka gabata ba wato shekara ta 2006 kenan shine na sadu da wata jarabawa da ta samu rayuwata ta bangare na abin da ya shafi wato idanu game da wasu mutane da suka zo da rana ta suka dauke ni a gida. Da shi wanda ya zo dauke ni a gida kun da yace mutum ne wanda an riga an saba da shi na nan cikin unguwarmu an riga an san shi wanda wannan ne abu ma ya sa har ya zo tafi da ni ba tare da na samu wani shauku ko kwantu game da shi ba. Wanda ya dauke ni ya kai ni a wani gida haka da yake a wata unguwa daban da wannan unguwar da muke zaune. Wanda bayan ya ji da ni dama ya riga ya yi matsaya da abokan aikin shi kan caji zo da yaro wanda za su yi wannan aikin.
A lokacin shekarar ka nawa ne?
A lokacin shekaru na 6 ne.
6 kawai kana dan shekara 6 aka yi ma wannan abin?
Kwadai da gaske na dan shekara 6 wato 2006 kenan ba?
Eh to muna ji lokacin kana dan yana ji to ci gaba da ba mu labari.
Yawwa so ya zo ya rike ne tafi da ni suka je da ni wannan gidan wanda dama gidan ya riga ya yi matsaya da shi abokin aikin shi cewa zo da yaron da za su yi ma wannan aikin na wato cire idanu kenan. Wanda bayan ya zo da ni sai ya je ya gama shi wannan abokin aikin nashi akan cewa ya zo da yaron da ya ke mashi magana ya samu ya zo da shi. To bayan ya zo ne sai suka ɗauke ni suka fitar da ni daga cikin wannan gidan sai suka shiga da ni wata gona haka ta irin wanda ake noma a rake cikin ta haka. To a lokacin da suka shiga da ni cikin ta wannan gonan ta rake wanda shi ɗayan shi ke jaye da ni shi kuma ɗayan yana a can baya haka. So da ya zo shiga da ni ciki bayan ya shiga da ni sai yake gaya mini cewa in kwanta. So sai ni sai haka ina dai dan tunanin to me zai sa ce in kwanta anan tun da ni dai na san ya zo da ni ne bisa akan cewa yana so ya aike ni ne in karɓi mishi wani abu ya da ni na unguwarmu. So bisa ga wannan yanayi ne da ya ce in kwanta na kwanta. So bayan na kwanta ne ya sa hannun shi sai ya kama waya na wato makogaro kenan makoshi haka sai ya kama shi haka sai ya rike kama wannan amin kama wannan ya fara samun yatsun shi cikin idanu haka. Bayan na kwanta yana samun ya tsaga cikin idanu to ina dan takakkarewa da hannaye na haka sai ina dan kakkauce ma hannaye haka karshe dai sai zan ya juye hannaye na haka ya mida su baya irin a mida hannayen mutum baya ga sai a kwantar da mutum akan hannayen nashi. So bayan wannan yanayin sai ya rika sama hannun shi cikin idanu haka yana yatsan yatsan shi kenan yawa fingers nashi kenan yana irin mun musa idanun nawa haka. Yana dan fara irin kokarin kaman nuna kaman irin abun ya dan fara cutar da ni haka. So dai duk dai ana cikin haka dai kawai irin yana kokarin hana shi haka kamar kuma zan dan shouting wataƙila da mutane za su iya jin abin da ke faru tunda wurin gona ne haka amma dai gonan cikin unguwa ne haka. To sai kawai ya sa hannun shi sai ya kama makoshi na makogaro na haka kawai sai ya shaƙi ya sa kafan shi ya taka test wato gabana kenan take shi haka da kafa. So ana haka dai sai da ya gani kaman na dina shi da haka idan dai alamun kaman na riga da na suma haka. Sannan kuma tabbas a lokacin na riga da na suma gaskiya su sannan ne shi wancan abokin nashi aikin nashi ya zo suka fara kokarin aiwatar da wannan abun a kaina wanda dai har suke abin da suke suka kare gaskiya ban sani ba
su sai wani tawafa imami suka yi ba
yawa har suka cire idanun har suka cire idanun suka kare
idanun ka suka fitar da kwai
kwarai ku wannan idanun kwai idanun ita suka ci guda biyu kuma ba guda ɗaya ba guda biyu to bayan sun cire idanun guda biyu sai bayan sun gama aikin gaba ɗaya sun kare da tunanin cewa ni kamar ma na riga na mutu a lokacin so sai bayan wasu mintuna wasu awowi haka sannan sai na farfado to bayan farfadowa ta haka sai na tashi haka to irin sai nake ta kokarin buɗe idanun nawa haka tunda na riga na rabu da cewa kamar an zo da ni wannan wurin lafiya kalau to a kokarin haka ne sai idanun suka ke buɗe nayi ne suka ke buɗe to ko da nake dan taba gefe idanun nawa a wurin fuska haka da wuge shi hanci haka sai nake jin wani abu haka kamar me kamar sare-sare haka duk ya zuwa min haka a gefen a fuska na haka to ina ana tsaka da haka dai to sai na tashi da ina so kanin dai bude nawa dai fiki su bude to ko da na fahimci cewa dai kamar idan ba za su bude ba sai tashi na fara magana haka ina da Allah ya taimaka mini jama'a da Allah yana neman taimako da Allah yana neman taimako ina magana haka to akwai wani da ciju haka da yake aiki a cikin nan fa da mandama cikin gona shi ne cikin kusa ga gona shi ne akai abin sai da cijin ya zo ko da ya zo sai ya kalle ni haka to irin yanayin da nake gaskiya kamar duk jiki na haka jini ne haka sannan fuskan na wadi bai dubu haka saboda duk masu dan wawwatsi irin kamar nama na fuska ta haka biya dan fufuta haka irin fata na hona ina fatan da yake rufe idanu ya riga ya buɗe haka kana maganin me yake ciki na haka irin jijiyoyi ko dama wannan abin da nake taba na ji a fuska na jijiyoyi ne idanu suka riga suka zubo a fuska ta haka to dai kallani sai yake tambaya ta kai yaro ya ake ne kai mutum ne ko aljini sai nake mishi a ni mutum ne sai ce ya ake ni waya maka wannan aikin ne sai nace wallahi ban san ko su waye bane ni dai an zo ni da Allah ya ce maka fitan ni bana gani kamar dare ne an zo ko safiya sai ce na yanzu safiya ce sai ya ce min ba zai fita da ni a nan gurin ba saboda yanayin jama'a idan ya fita da ni ba ta tilla za a iya zargin cewa kamar shi ya kata wannan abu amma dai ga hanya sun zo in bi wannan hanya idan na bi ta kawai sai cikin unguwa to haka na zo ina tafiya dai ina tafiya har na zo cikin unguwa wanda farko dai gaskiya mutane suka gane magudu aka yi ta yi haka saboda yawan mutane masu yi tsammanin cewa kamar dai irin wani ya aljani ne haka saboda yanayi ne
saboda ba an ga kwarmi ido kawai
yawwa akwai fijiwa kawai kuma jini na kan zuba haka da jini duk kasan kaya na gaba ki dai jini ne haka to irin dai sai daga baya mutane suka fance bai dan daidai ni mutum ne sannan haka sai aka zo aka fara min tamboyi ake ta tambaya ta dai karshe dai kamun dai an gama karɓar tamboyin dai abinda aka tambaye ni dai gidanmu da mahaifina da sauransu ne bayan suka cito bada ji a kuma mahaifina a wuce asibiti dan ba maganan waye mun banye da sauransu din nan aka zuba ni wata kila ba kokarin kin asibiti din ma zai iya karewa kuma karshe dan a lokacin ma kamar ina ganin layi haka kamar din ban ma iya tsayuwa haka
to Allah ya kyauta yaya ga Umar Salis Muhammad ya fada wannan fili irin fa'itashin da suka shiga tun lokacin da mummunar kaddara ta fada kan dan uwansa
to wallahi gaskiya ga lokacin da abin ya faru gaskiya akwai wanda ya fara bibbe case din don case an fara shi daga luwa shari'a to da aka fara daga luwa shari'a akwai wanda Dr. Hussaini Mangu wanda ke bibbe case din to gaskiya ya dai su din case din dai ya fada mana cewa lalle tabbas Umaru abin da son kenan dole sai sun dashi sai dole sai an dashi biya mun ga abin da ya faru daga gare shi gaskiya shi an ka zo Allah ka mai shi laya shi ya rasu gaskiya hakikanin gaskiya bayan rasu Hussaini Mangu case din wala ce ta barbare an ka zo an ka hukunci an ka yanke masa shekara da gidan yari kuma babu wata biya da an ka bashi sannan wallahi matsalar da Umaru Muhammad kan wasu wallahi duk da karatun da yake tun daga primary school shi yan gama da Dr. Hussaini Mangu shi ya sashi makaranta tun da Allah mai rasuwa mahimmin shi ko shi ya rika karatun amma ya sai mashin wanda muka duka ce muna kai shi makaranta da shi su shi a duke da mayan bi karatu ne da komi da komi na shi gaskiya na abin da shi an rayuwa ce su shi aka zuwa la yana primary six mahimmin shi Allah mai rasuwa to ga Allah mai rasuwa dai gaskiya muna yan uwa dai kaɗan taimakawa saboda mu ma kan ba na ƙashin gare mu wallahi dan aikin na dai muka yi mun je mun samu da ɗaya da baro dai yana makaranta an ka samu da yadda ma primary school da junior secondary school muna mura dan taimakawa dai gaskiya dai abin dai ba a cewa komai dai to har yadda ya gama secondary school ya zo ya shiga COE abubuwan dai wallahi ba a cewa komai muna kaɗan taimakawa in mun ɗan samu dai sannan kwalla mu ɗan taimaka dai maza mai da to saboda wallahi tun lokacin da Adam ya haɗa shi ba da so da Hussein Mungu da mahim wala ba gwamnati ba ta makama da kullu da ya karatu wallahi babu wani abin da gwamnati ta mishi ta mishi wallahi ko da dai a ce wani abu ne ta doka ta ba shi bi a ce ga shi bi wani abu dai wallahi ba wani gwamnati ta mishi.
Daga bisani an samu nasarar cimki waɗanda ake tuhuma da aikata aika-aikar inda aka yi shari'a tare da yanke musu hukuncin shekaru 5. Waɗanda ake tuhumar sun zargi wani babban ɗan siyasa a Sokoto da cewa shi ya ba su kwangilin neman idanun don yin wani asiri na tsafi da ake hasashen na lamarin neman sa'a ne na siyasa. Masu sauraro sai a biyo mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin Nasara da mai hikaya da ya taimaka wajen kamun wannan shirin, Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Kafin mu je ga labaran duniya ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirin ku. Damar da kuka dade kuna jira ta samu.
Haka ne Maryam. Babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryen mu.
Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga kwararru da za su rinka shiga shirin.
A tare shirye-shiryen mu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a domin samun damar bada gudunmuwa ga shirin.
Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850.
Bari na sake maimaita lambar da za a kira 202-980-6850. Kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da ɗaya kafin sa waɗannan lambobi.
Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagan mulki. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
Tamamu da takaice makonni sama da biyu da aka kwashe ana fada tsakanin sojojin Sudan da dakarun kata kwana na RSF kan kokowar kwace wani babban birni a yankin arewacin Darfur ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 123 cewar wata kungiyar bayar da agaji ta duniya a jiya Lahadi. Likitoci marasa shinge sun ce fada a El Fasher babban birnin arewacin Darfur ya kuma raunata mutane fiye da 930 a lokaci guda. Majiyoyi da dama sun shaida a kafar yaɗa labaran AFP a jiya Lahadi cewa kimanin farar hula 10 ne aka kashe a hari na baya-bayan nan da aka ɗora alhakin shi a kan mayakan ADF masu alaƙa da ƙungiyar fafutukar kafa ƙasar musulunci ta IS a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ƙarshen mako, lamarin da ya sa hukumomi ƙaddamar da taimakon gaggawa. Ƙungiyar ta ADF wadda tun asali ta ƙunshi musulmi 'yan tawayen Uganda sun kasance a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo tun sama da shekaru 3 da suka wuce inda suka kashe dubban fararen hula. Sojojin Isra'ila na nazari akan wani lamarin da ya faru a birnin Rafah da ke yankin kudancin zirin Gaza bayan da jami'an kiwon lafiya da ke birnin suka ce hare-haren Isra'ila ta sama a yankin ya kashe akalla farar hula 35 a jiya Lahadi. Isra'ila ta ce harin na Rafah da ke makautaka da Tel al-Sultan da ya kashe shugaban ma'aikatan Hamas na yankin yammacin gabar kogin Jordan da wani babban jami'i an yi amfani ne da aikata wato da aikakken makami da aka auna a kansu. Haka zalika ma'aikatan lafiyar Gaza da Hamas ke kula da ita ta ce harin ya dagula mutane da yaƙi ɗaiɗaita da ke tsugunna a wurin. A ranar Lahadin nan Saudi Arabia ta sanar da naɗa jakadanta na farko a Syria tun bayan da dangantaka ta yi tsami tsakaninta da Damascus tsawon shekaru 12, inda hakan ya zama wani bangare na cigaba da saisaita hulɗa tun bayan mai da ƙasar da yaƙi kace-kace da ita cikin jerin ƙungiyar ƙasashen Larabawa. Kafar yaɗa labaran Saudiya ce ta sanar da naɗin Faisal Al-Mujaffal a matsayin jakadan daular na farko a Syria tun shekarar 2012.
Masu sauraro baki ɗaya wanda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chad za ku ji maimaicin wannan shirin wato karfe 7 kenan agogon Ghana. kada amanta muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. kazalika za a iya likawa shafukanmu na Facebook, X, Instagram da ma YouTube domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kan a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatarwa da Dadi Balawe da ya hada mana shirin sa injiniyan mu Nashwa, ni Mahmud Lalo nake cewa a wuni lafiya.